The voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel, tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis, 31 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanan labarai.
Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta kare alkawarin da ta dauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin kasar Ukraine Kiev da kuma arewacin birnin Chernihiv. Jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin internet na gwamnatinsa covid.gov, wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba. Jakadan Amurka a Somalia Larry Andre ya yi Allah wadai da hare-haren baya-bayan nan da mayakan Al-Shabaab suka kai a fadin kasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 60.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa wani jirgin kwale-kwale ya kife tare da kashe wasu mutane da 'yan bindiga suka fatattaka a jihar Niger.
Bandit din da sun shiga kauye din, so da gwarawan suka gan bandit din sai suna gudu suka tafi bakin ruwa. The village is by the riverside. To sun shiga kwale-kwale kenan don gudu kada kama ko sai ya sinke ya kafare.
Haka kuma, yayin da guguwar siyasa ke kadawa a Najeriya, wani abu da ke dauka hankali shine yadda 'ya'yan tsaffin shugabanni ke neman makamai.
Wayannan mutane in ma ɗaya alhorma ne, doka ta ba su dama. Idan kuma sun san hikimomin da za su hidda mu halin tsaro musamman, to sai mu ba su wannan dama.
Sai kuma shirin domin iyali, wanda Alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta kare alkawarin da ta dauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin kasar Ukraine Kiev da kuma arewacin birnin Chernihiv, yayin da aka ba da rahoton samun ci gaba kaɗan a zagayen tattaunawar zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta mayar da wasu sojoji kaɗan a kusa da Kiev a cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka wuce, amma ta ce babu wani daga cikinsu da ya koma sansaninsa na gida. Sakataren yaɗa labarai na Pentagon John Kirby ya ce waɗannan sojoji ba su koma sansaninsu ba, suna barin Kiev kuma suna nausawa zuwa arewaci da ke da tazara da birnin. Ya kuma ƙara da cewa da yawa daga cikin sojojin Rasha har yanzu suna kusa da Kiev, yayin da ake ci gaba da kai hare-hare. Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa babu wata alama ta kulle yarjejeniyar zaman lafiya tare da Ukraine. Alamun rashin jituwar na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky jiya Laraba. Jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin internet na gwamnatinsa covid.gov, wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba, tare da samar da damar yin allurar rigakafi, gwaje-gwaje, jiya da kuma takunkumi a wuri guda. Da yake magana da manema labarai a fadar White House, shugaba Biden ya kuma roki majalisar dokoki da ta amince da ƙarin dala biliyan 22 na tallafin gaggawa don taimakawa ci gaba da yaƙi da cutar COVID-19. Biden ya ce ƙasar ta shiga wani sabon lokaci na annobar. Ya jaddada cewa kodayake cutar yanzu ba ta da tasiri kan rayuwarmu ta yau da kullum, ba ta ƙare ba, lura da sabbin waɗanda suke kamuwa a cikin makonnin nan, kamar yadda aka zata, in ji shi. Biden ya ƙara da cewa yanzu Amurka tana da kayan aiki da za ta kare dukkan mutane. Shugaban ƙasar ya ce dandalin covid.gov ya samar da dukkan kayan aiki da ake da su don magance cutar covid-19, suke har da jerin wuraren rigakafi 90,000 da aka kafa a Amurka, da kuma inda za ka samu abin rufe fuska da gwaje-gwaje, da kuma inda ake samun maganin covid-19. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a Somalia Larry Andre ya yi Allah wadai da hare-haren baya-bayan nan da mayakan Al-Shabaab suka kai a fadin kasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 60. da yake magana da sashin Somali na biyo ya ranar Talata da ta wuce. Andri ya ce har-haren da aka kai a Mogadishu, Beledweyne da kuma wasu wurare ana nufin hana Somalia samun kwanciyar hankali. Jakadan ya ce suna Allah wadai da masu neman kisa da lalatawa, suna dakatar da farfado da Somalia kuma suna kashe rayuka da yawa wajen yin hakan. Muna goyon bayan waɗanda ke neman gina Somalia mai zaman lafiya da ci gaba. Wannan shine abin da haɗin gwiwarmu da hukumomin Somalia ke da burin cimmawa. Wani mummunan hari da ƙungiyar Al-Shabab ta kai ranar 23 ga watan Maris a filin jirgin saman Mogadishu mai tsaro sosai ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 7, ciki har da 'yan ƙasashen waje 5, a cewar kakakin 'yan sandan Somalia Manjo Abdul Fatah Adin Hassan.
To nan jima kaɗan Hafiz zai sake dawowa da labarai. Kafin nan za mu leƙa jihar Niger Najeriya, inda wani jirgin kwale-kwale ya kife da wasu mutane da ke guje wa farmakin 'yan bindiga da neman tsira. Wakilin Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da wannan rahoton.
A yanzu haka dai masu aikin ceto na can na neman wasu mutane da ba a tantance yawansu ba da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su a jihar Niger Najeriya. Rahotanni da ya sun nuna cewa 'yan bindiga ne suka auka a garin Shata da ke yankin karamar hukumar Muya, al'amarin da ya sa mutane a cikin firgici suka hau jirgin ruwan kwale-kwalen domin neman tsira daga waɗannan 'yan bindiga, amma sai jirgin ruwan ya kife da su. Wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunansa ya ce ya zuwa yanzu an samu damar lalubo wasu gawarwaki 8.
Bandits din da sun shiga kauye din so da gwarawan suka gan bandits din sai suna gudu suka tafi bakin ruwa. The village is by the river side. To sun shiga kule-kule kenan don gudu kada kama su kada kidnapin nasu. To sai jirgin ruwan capacity din yana kwashi abun yayi over. Kawai da ya kai tsakiyar ruwa kawai sai ya sinking, ya capsizing. Duka mutane da suka cike suka abunga.
Yanzu an gan su koko?
Only 8 bodies aka recover, dead bodies for now.
Gawawaki 8?
For now.
Mutum nawa ke cikin kwale-kwalen?
Kwale-kwalen yana da capacity din mutane 100.
Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari. Amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce a hukumance sun samu labarin wannan bala'i.
A hukumance mun samu tabbatar aukuwar wannan al'amari. Kawo yanzu mutane 8, Allah ya musu rasuwa.
Wasu na maganan mutanen da ke cikin jirgin nan sun kai mutum 100. Ya gaskiyan bayanin yake?
To abin da zan iya tabbatar maka a hukumance, inda kuma suka rasu akwai matan aure 2, akwai yara guda 8. Amma dai ana ta bincike da kuma aikin ceto. Idan Allah ya sa an same su, ya Allah sun saboda dimaucewa ko wani abu sun fada wani wuri, ana iya ganin su don a samu ba su kulawa da ya kamata.
Na'am, shi wannan jirgi ina ya tashi kuma ina zashi?
Daga bangaren Galkogo ya tashi, inda wannan 'yan bindigan daji suka afka magarin, so mutane na nema yadda za su yi su tsira zuwa wani bangare wanda za su samu kyakkyawan tsaro da kulawa.
A yanzu dai ana sa ran samun ƙarin bayani zuwa safiyar Alhamis din nan akan adadin mutanen da suke cikin wannan jirgin ruwan kwale-kwale. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labarin duniya.
Ya Laraba, Amurka ta san ta gaka batakunkumi kan wasu 'yan Iran 5 da wasu kungiyoyin Iran da ta ce suna da hannu a shirin kasar na makami mai linzami kirar ballistic. Ma'aikatar Baitulmanin Amurka ta ce takunkumin ya shafi Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficient Jihad Organization, wadda ke da alhakin bincike da haɓaka makamai masu linzami na ballistic. Har ila yau dai takunkumin ya shafi masana'antun sarrafa sinadarai na farcin na Iran. Mun dauki wannan mataki ne biyo bayan harin makami mai linzami na baya-bayan nan da Iran ta kai kan Erbil na ƙasar Iraki, da kuma har-haren makamai masu linzami da ƙungiyoyi masu samun goyon bayan Iran ke kaiwa Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Waɗannan har-haren tunatarwa ne cewa cigaban Iran da yaɗuwar makamai masu linzami suna yin babbar barazana ga tsaron yankin da na ƙasashen duniya. A wata hira da aka yi da shi a ranar Talata da ta wuce, tsohon shugaban Amurka Donald Trump kai tsaye ya buƙaci shugaban Rasha Vladimir Putin da ya fitar da wasu bayanai da Trump ya yi imanin cewa za su na iyalan shugaban Amurka Joe Biden sun aikata laifi da ya shafi hulɗar kuɗi. A cikin wata hira da gidan talabijin na Just the News, ashirin da ake kira Real American Voice, Trump ya nuna watakila Putin ya bayar da bayanan saboda yana ganin za su cutar da Amurka. Trump ya ce muddin Putin yanzu ba masoyin ƙasarmu ba, shugaban na Rasha zai iya yin bayanin dalilin da ya sa a cikin shekarar 2014 'yar kasuwar Rasha Elena Baturina, matan marigayi tsohon magajin garin Moscow Yuri Lashkov, ta biya dala miliyan 3.5 ga wani kamfani da magoya bayan Trump suka ce yana da alaka da Hunter Biden, ɗan shugaban ƙasa. Na ganin Putin zai iya sanin amsar wannan, in ji Trump. Na ganin ya kamata ya fitar da ita. Trump ya kwatanta biyan kuɗin da cewa an yi wa iyalan Biden, amma a zahiri an yi shiga wata ƙungiya da ake kira Rossmann Sinica. Hunter Biden shi ne asalin wanda ya kafa asusun saka hannun jari na Rossmann Sinica, amma lauyansa ya ce ba shi da wata alaka ko wata riba a Rossmann Sinica Tonton.
Labarin duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da guguwar siyasa ke kadawa a Najeriya, masu tsayawa takara na cigaba da bayyana aniyarsu. Sai dai wani abu da ya fara daukar hankalin jama'a shine yadda ƴaƴan waɗanda suka saba rike madafin iko ke fitowa neman manyan mukamai. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
A Najeriya dai, a iya cewa hada-hadar neman mukaman siyasa ta kankama, musamman a jam'iyyun da suka fara sayar da takardun cikewa domin neman tsayawa takara. Wani abu da ya fara jan hankalin jama'a shine ganin ƴaƴan waɗanda suka saba rike madafin iko a can baya suna so su ma su shugabanci jama'a. Kamar yadda a jihar Jigawa, Mustapha Sulalamido, daga tsohon gwamnan jihar Sulalamido, ya nemi tsayawa takarar gwamna. A jihar Sokoto kuma, Sigira Tahiru Bafarawa, daga tsohon gwamna Tahiru Bafarawa, ya nemi tsayawa takarar. Yayin da a jihar Zamfara, Mahadi Aliyu Gusau, daga tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan lamurran tsaro, ya nemi tsayawa takarar gwamnan jihar ta Zamfara. Hakan ya sa wasu 'yan ƙasa na kallon lamarin tamkar ana son mayar da kujerar ta gwamna ta gado. To sai dai Sigira Tahiru Bafarawa da ya nemi tsayawa takarar gwamna a jihar Sokoto, ya ce ba haka abin yake ba.
Ai, shi constitution din Najeriya ya riga ya tsara abubuwan nan, bai hana kowa takara ba in ka cancanta. Wannan takara haka mace cewa jama'a su haga cewa ya kamata in zo in yi takara. Har suka sau form sun yi la'akari cewa constitution bai hana kowa ya takara ba, kuma suna ganin cewa jinin alheri zai ji abun nan.
To, kome 'yan ƙasa za su ce akan wannan?
Sunana Shehu Bude Gidada. Doka ta Najeriya ko constitution na Najeriya bai hana kowa shi hito shi takara ba, amma ga yadda suka yi mulki su an mutane na farko waɗanda muka ga sun bar ƴaƴansu sun shigo su ko mulkin talakan Najeriya, a wannan abu bai dace ba. Suna son su mai da mulkin Najeriya gado.
Sunana Kabiru Malami Magajin Gina. So bai zama hujja akan cewa babanka yayi a ce ba kai. Muna tunanin cewa lalle haƙiƙa muna iya ganin shi na iya gado mahaifi ne, ko ko ya aikatar da abin da mamaki ne bari wanda su isuwa gwamnatin ta gabata bata iya raba, wadda kuma ake cike yanzu bata iya raba ayyukan ba.
Masharhanta na ganin cewa ana iya kallon wannan lamarin ta fuskoki da dama, kamar fuskar doka da kuma cancanta. Barista Ma'azu Liman Yabo na cikin masu wannan ra'ayin.
Wayannan mutane in ma ɗaya alhorma ne, doka ta ba su dama. Idan kuma suna da ƙwarewa, suna da tsoron Allah, sun san hikimomin da za su hidda mu halin tsaro musamman, to sai mu ba su wannan dama.
Har wa yau akwai masu sun tsayawa takarar kujerar gwamna da dama da suka lafe suka ki bayyana aniyar su a fili, abinda masana ke ta'allakawa ga siyasar Ubangida. Suna jiran amincewar uwayen gidansu ne, wanda kuma ba zai kai Najeriya ga cigaban da 'yan ƙasa ke muradi ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, ana sauraron sashin Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1930 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so zaɓiwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com da sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoiba ku jama'a tambaya nike da
kasashen da busu kai Najeriya ba masu yi tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature. Mata suke neman waɗannan ƴancin.
Da yawan maza suna ganin koke-koke mu da muka kai, suna ganin idan ar an amince mana, suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin Najeriya ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Burin mata a Najeriya na samun kaso 35 na guraben siyasa ya gamu da cikas. Bayan da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta yi fitali da kudirin a farkon wannan watan, lamarin ya harzuka mata suka gudanar da zanga-zangar lumana da kuma lasar takobin ci gaba da tada kayar baya har sai hakansu ta cimma ruwa. Batun da za mu haska fitila kenan a yau. Makiliyarmu Madina Dauda ta jagoranci zaman tattaunawa da wasu mata, ta kuma fara da bayyana buƙatar da matan suka gabatar a gaban majalisa.
Suna son a ba su kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun ƙasar da na tarayya da na jihohi. Akwai batun ƴancin zama 'yar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai. Waɗannan buƙatun suna kunshe ne a kudurori biyar, wato doka ta 35, 36, 37, 38 da kuma ta 68. Dokar farko, kudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi. Kudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista. Kudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa. Kudurin doka don samar da sharuɗan cancantar zama ɗan asalin jiha a Najeriya. Da kudurin doka na ba mata kaso a majalisar zattarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni. Waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su, amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin. Kuma shi kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila yayi alƙawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku. To a yau ina tare da mata uku. Akwai tsohuwar ministar harkokin mata ta Najeriya Aisha Ismail, da barista Hassana Ayuba Meriga, da Balaraba Abdullahi. Da su za mu tattauna akan wannan batun. Bari mu fara da ke tsohuwar ministar harkokin mata Hajiya Aisha Ismail. Wai me yasa duk shekarun nan ba ku nemi waɗannan ƴanci ba sai yanzu?
Jama'a assalamu alaikum. Ba haka bane, ba wai ba mu nemi wannan ƴanci ba. Tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature, mata suke neman waɗannan ƴancin. Na tabbata za ki tuna labarin su Fumilayo Ransom Kuti, za ki ji labarin su Gambasawa ba. Sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka. Ba a ji su ba. Ni kaina na tuna lokacin da nake rike da National Commission for Women, sannan bai zama ministry ba. A lokacin Abacha ya yi kokari ya yi wannan gyaran kundin nan na Najeriya. Kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa don mu nuna musu da yawan mu, muka cika Abuja ba su yi ba. Sannan lokacin Babangida suka fara kokarin gyara, shi ma muka yi aka yi kokari. Lauyoyin Najeriya mata na tuna gaba ɗayan su suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba. Amma ba su yi ba. Kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry ɗin mata, shi ma an yi wannan ƙudurin, ba su yi ba. Babban abin zafi shi ne, mazannan su ne shugabannin Najeriya. Su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba. Su suke rike da mulki. Kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa za su ba mata daga Copenhagen aka ce ko 15, Nairobi 25, Beijing 35. Ai America da sun ranta hannu, ai ba ta wani abu da Bature yake cewa ratification ba. Idan ka sa dokan duniya aka sa hannu, kana da niyya. Amma idan kai ratification yadda Bature yake ci, to ya zama dokan nan ga lauya a gabanmu a kanka. Kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya, General Buhari yana shugaban kasashen rabta mana hannu na United Nations Child Rights Act. Shi kuma General Babangida yana shugaban kasa, sannan shi ma president din yake president Najeriya, shi ya ranta mana hannu kuma ya ratification na SIDO. Shi ne dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata. Ai ba yau aka fara ba. Kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya, saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification, sai suka koma akwai abin da ita Majalisar Ɗinkin Duniya take kira optional protocol, wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi. Ai sun ramta da hannu duka, za ta gaya muku. Kuma duk wannan lokacin ana bin su mata, za mu je assembly, za a yi magana da su, za a yi menene, za mu yi hayaniya duka. Amma a yau wai 2022 'yan majalisar Najeriya wai su zauna, to wannan ma 35 din ya kamata, yaushe ne Nairobi? Ai ya kusa shekara 20, lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan matsayi. So babu mu nema ba ne, duk ko da yaushe mu ne nema, amma a kullum aka zo zancen ɗaya ne kawai. Ba su yadda cewa mu partners, ba su yadda ba ne.
Ba kwa ganin Hajiya Aisha Ismail, ba kwa ganin cewa ila waɗannan ƙudurorin naku abubuwa ne masu wuya a aiwatar da su?
Ba su da wani wuya, saboda ƙasashen da basu kai Najeriya ba ma sun yi. Lokacin da muka fara zuwa, akwai duk shekara ƙasashen duniya za su zauna ana kallo a Majalisar Ɗinkin Duniya wasu ƙudurori da ake kiransu Nairobi Forward Looking Strategies. Kullum ake yi, babu abin da ba a sawa a sannan. Na tuna Namibia, daga sanda suka samu yanci, kafin a zo kan aka bayan an wuce Nairobi da shekara 5, sai da suka mai da 'yan majalisar su 50-50,
wato kashi 50 mata kashi 50 maza.
Daga sannan kasar su ta samu lafiya, daga sannan tattalin arzikin su ya samu ya farfado, daga sannan aka fara samun aqida wacce ya kamata za ta yi amfani dan adam, ba aqidan shirme da muke ciki. To I think ga lokacin yayi tsawo, sai ki rika tunani me yasa zaka rika daukan wuka kana cakawa cikinka. In sun yi wannan, hanyar da za ku ɗauka ku tabbatar wa burinku na cigaba shi ne wannan.
Bari na tambaye barista Hassana Ayuba mai riga, akwai waɗanda ke ganin kaman idan aka ba ku mata waɗannan abubuwa da kuka yi bukata, an fita daga demokradiyya, ya kike kallon shi?
Eh, wannan tambayan haka yake. Da yawan maza suna ganin koke-kokenmu da muka kai, suna gani idan ar an amince mana, suna gan tamkar kaban mata za su kwace mulkin Najeriya ne. Wayanda suke majalisa ai sun taba faɗi, suka ce in aka bar mata sun yawa a cikin majalisa, wata rana fa attako su din ba za su samu gurin zama ba. Saboda haka kara bar mata. Amma ni kuma sai ina gani ba haka bane. Mace Allah yayi ta ne don ta yi taimako, Allah yayi ta ne ta bada shawara mai kyau. Inda zai baci in mace na nan, takan tattaro hankalin mutane ne guri guda, takan gaya ma mutane in aka yi haka fa ba daidai bane. Ai mu bi wannan hanya, muka bi wannan hanyar za a samu gyara. Amma kuma sai zamana cewa a Najeriya ba a duban shi haka. To tambayar da zan yi shine, su wane ne wanda suke fitowa su yi zabe a kasan? Mata ne da yara. Mu ne muke ingiza ƴaƴanmu su fito su yi zabe. Mu ne rana ke da karuwa na bugawa a gurin zabe. To tun ba an ce mu kukanmu ba za a ji kukanmu a Najeriya ba, mu sai mu bar maza su yi zaben Najeriya mu gani, mu kuma za mu zauna gida kuma za mu ce ma ƴaƴan mu kar su fito, sai maza su yi su taka rawan gani mu gani. Domin tamkar su ƴan majalisar nan suna ganin kaban mata sun zo za su kwace musu yanci, kuma ba haka bane. Abinda suke jin tsoro sai su sha mamaki, kuma ba haka ya faru ba.
To me doka ta tanada ne a game da mata? Shin a dokokin kasan nan akwai inda aka ce a bada, kamar yadda Hajiya Aisha ta kawo misali da kasar Namibia ko? To akwai inda aka ce ya kamata a yi wa mata kaza a dokokin kasa?
To sai ku biyo mashirin mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambayar. Kafin nan, a madadin bakin namu, tsohon ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ƴan gwagwarmaya Balaraba Abdullahi, sai jagora tattaunawa wakilinmu Madina Dauda da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin, a madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke.
To madalla, don ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma a takeice.
Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin ƙasar Ukraine Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv, yayin da aka ba da rahoton samun ci gaba kaɗan a zagayen tattaunawar zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta mayar da wasu sojoji kaɗan a kusa da Kyiv a cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka wuce, amma ta ce babu wani daga cikinsu da ya koma sansaninsa na gida. Jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin intanet na gwamnatinsa covid.gov, wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba, tare da samar da damar yin allurar rigakafi, gwaje-gwaje, jiya da kuma takunkumi a wuri guda. Da yake magana da manema labarai a fadar White House, shugaba Biden ya kuma roki majalisar dokoki da ta amince da ƙarin dala biliyan 22 na tallafin gaggawa don taimakawa ci gaba da yaƙi da cutar COVID-19. Jakadan Amurka a Somalia, Larry Andre, ya yi Allah wadai da hare-haren baya-bayan nan da mayakan Al-Shabaab suka kai a faɗin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 60. Da yake magana da sashen Somali na biyo a ranar Talata da ta wuce, Andre ya ce hare-haren da aka kai a Mogadishu, Beledweyne da kuma wasu wurare ana nufin hana Somalia samun kwanciyar hankali. Jiya Laraba, Amurka ta sanar da gagaba takunkumi kan wasu 'yan Iran 5 da wasu ƙungiyoyin Iran da take suna da hannu a shirin ƙasar na makami mai linzami ƙirar ballistic. Ma'aikatar Baitul Manin Amurka ta ce takunkumin ya shafi Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficient Jihad Organization, wadda ke da alhakin bincike da haɓaka makamai masu linzami na ballistic. Har ila yau dai takunkumin ya shafi masana'antun sarrafa sinadarai na Pershing na Iran.
To madalla, a gaishe ka. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da ƙarfe 8 na wannan safiya, inda za mu kawo muku rahoto kan zaman ɗarɗar da ake ci gaba da yi a yankin ƙaramar hukumar Batsari, wato sanadiyar 'yan bindiga da suka aike da wani saƙo na cewar za su ɗauki fansa biyo bayan 'yan bindiga suna fafarar, wato su 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suna kama su. Sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin wannan rahoton. Haka kuma shirin zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. To don sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata, za ku iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo voahouse.com, inda za ku ji dukkan shirye-shiryen mu da ma kai tsaye ma idan ana sauraro. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayana gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Darrell Smith, Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiyar. Salamu alaikum.